sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau ɗaya ga watan Satumbar shekarar 2019. Iska mai karfin gaske wacce take kadowa daga makwacin guguwar da aka walakabi da Dorian ta fara nausar arewacin yankin Bahamas a daren jiya Asabar. Lamarin da yasa aka fara kwashe mutane da rufe otel-otel da filin tashin jirage a cewar hukumomin yankin. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce akwai yiwuwar makwacin guguwar ta ci gaba da zama mai karfin gaske, yayin da ta kai karfin mataki na 4 ta kuma doshi yankin jihar Florida. Cibiyar ta kara da cewa mai yiwuwa ne karfin guguwar ya rika kwan baya, yayin da guguwar ka iya barazana ga rayuka ta kuma sa ruwaye su karu da mita 5 a yankin Bahamas.
And it's one of the biggest hurricanes we've seen in a long time. So
shugaban Amurka kenan Donald Trump yake cewa wannan guguwa na ɗaya daga cikin mafiya muni da muka taba gani cikin lokaci mai tsawo. Za ta iya zama mai tsananin gaske. Na yi magana da wasu sanatoci da wasu mutane da dama ciki har da gwamnonin jihohin Georgia da Florida da ke makwabtaka. Ta daidai aka kafa dokar ta ɓaci a jihar ta Florida. Masu rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong sun yi wata sabuwar arangama da 'yan sanda a jiya Asabar, bayan da suka yi kememe suka bazama a kan titi don nuna adawarsu da gwamnati a jerin zanga-zanga ta 13 da suke a kowane ƙarshen mako. 'Yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla tare da fetsawa masu zanga-zangar wani ruwa mai launin shuɗi. A nasu ɓangaren masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya sun yi ta jifan 'yan sandan da duwatsu da wani abin fashewa. An dai ga baƙin haƙi ya turnike sararin samaniya bayan da masu zanga-zangar suka kunna wani curin wuta a kusa da hedkwatar 'yan sandan yankin na Hong Kong. Sai dai 'yan sandan sun yi nasarar kashe wutar bayan da suka kaɗa masu boran zuwa wani yankin birnin. Mayakan Taliban sun kai wani mummunan hari da goshin Asabar ranar Asabar kan wani gari mai muhimmanci da ke arewacin Afghanistan, duk da cewa shugabannin kungiyar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayar zaman lafiya da Amurka kan wannan yaƙi da yaƙi cinyewa. Mazauna garin Kunduz, babban birnin lardin da har ila yau ake kira Kunduz, sun ce mayakan na Taliban sun yi wa garin ruddugu ta hanyar kai hare-hare ta yankuna da dama. Lamarin da yasa aka kwashe yinin ji ana tabu tsakanin mayakan na Taliban da dakarun gwamnati. Ministan cikin gida Nasrat Rahimi ya ce akalla mutum 10 ne suka mutu, sannan wasu 5 sun jikkata, ciki har da wani shugaban 'yan sanda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A nan Amurkan, akalla mutum 5 ne suka rasa rayukansu, kana wasu 21 suka ji rauni a wani harin kan mai uwa da wabi da ya faru a yammacin jihar Texas. Shugaban 'yan sandan yankin da ake kira Odessa, Michael Garg, ya kutanta harin a matsayin mummuna. 'Yan sandan sun ce al'amarin ya faro ne a lokacin da wani mutum ya sace wata motar raba wasiƙu ta post office, ya yi ta yawo a cikinta yana ɗauki ɗaiɗai ta hanyar harbin mutane. Daga baya 'yan sanda sun yi wa maharin kofar rago, wanda aka bayyana cewa farar fata ne da shekarunsa suka haura 30, suka harbe shi har lahira a wani garejin ajiye mota da ke wata sinima a cewar hukumomin. Zuwa yanzu 'yan sanda ba su faɗi dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba, wanda har ila yau ya raunata wasu 'yan sanda 3. Yayin da miliyoyin mutane ke ci gaba da zama cikin yanayi na tsananin tsaro a Kashmir na yankin India, mazauna yankunan karkara da ke kan iyakokin Indian da Pakistan sun yi korafin shiga cikin mawuyacin hali yayin da dakarun bangarorin biyu ke ta fafatawa. Mazauna yankin da ke fama da matsanancin talauci sun ce tun bayan da India ta karbe ikon cin gashin kan da ta ba Kashmir a watan Agusta, fadan ke ci gaba da kazancewa. Akalla dalibai 200 ke halartar wata makarantar Islamiyya akan iyakar da ake kira Chakoti a yankin na Kashmir da ke bangaren Pakistan, amma yanzu kasa da dalibai 12 ke zuwa aji. A cewar wani malamin makarantar, wato makarantar, iyaye na tsoron tura ‘ya’yansu makaranta gudun kada a harbe su a musayar wutar da dakarun bangarorin biyu ke yi. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara 'yan gudun hijira a duniya, wato kusan yara miliyan 3.7 ba sa zuwa makaranta.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. APC ta musanta bawa mai satar mutane Hamisu Wadume miliyan 13 don aikin zaben da ya gabata. Shin za a iya gane alkiblar gwamnati bayan kwana 100 da fara aiki? Gajiya da tsohon shugaba Jonathan a 2015 ya sanya mutane zaben APC, inji mai sharhi Bashir Baba. Muna son fara ganin gajiyar marawa gwamnatin APC baya, inji Jigon Kaniwood Ibrahim Mandawari. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayyana cewa ikirarin da mai satar mutanen nan da 'yan sanda suka kama Bala Wadume na cewa ta ba shi naira miliyan 13 don zaben da ya gabata ba gaskiya ba ne. Wadume dai da kyanun 'yan sanda bayan sake cafke shi a Hotoro, biyo bayan arcewa daga Taraba da sanadiyar kisan gilla da sojoji suke yi wa zaratan 'yan sanda uku, ya yi furucin lalle an ba shi kuɗin kuma yana da hulɗa da manyan mutane. Kazalika har da labarin toshiyar baki ga 'yan jarida don yin aikin kwalliya ga mummunan labarin abin da ya aikata. Kakakin APC Isa Onilu ya ce APC ba ta da ɗabi'ar ba da kuɗi ga 'yan bangar siyasa. Yana mai nuna a kaikaice zamanin gwamnatin baya ta PDP ce ake aikata irin hakan. Onilu dai duk da haka ya kalubalanci Wadume ya bayyana sunan wanda ya ba shi kuɗin. Ga ma abin da sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ke cewa.
Ƙarya yake ma jam'iyyar APC, gwamnatin mu take faɗa da irin waɗannan mutane masu mugun hali, kuma in Allah da ɗaya bayan ɗaya sai gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari ta yi nasara kan kama dukkan irin waɗannan mutanen da tabbatar da cewa sun fuskanci shari'a.
Ibrahim Masari, idan shi wannan Wadume ɗin ne ya fito da wata shaida, ko kuma kamar yadda kuka nema ya faɗi wanda ya bashi wannan kuɗin, abun kuma ya zo ya samu akwai wani kamshin gaskiya ciki, nan kuma me za ku ce ke da?
Inda yana da shaida da ya fito da shaida, ai kaga dai saboda irin wannan yanayi na cashless ba wanda zai iya ɗaukan naira miliyan 13 ya baka ita hannu da hannu, dole sai dai ta hanyar banki. To zai iya fito da statement of account nashi da wanda ya tura mai da kuɗin da bankin da aka tura. Kun ɗan jam'iyya ne sai mu kama shi mahukunta domin su tabbatar da cewa ya fuskanci shari'a.
Za mu jira da yardar Allah mu ji yadda Wadume zai karkare bayan kammala bincike a nan 'yan sanda. A Satumbar nan galibin jihohi da shugaba Buhari za su cika kwana 100 da rantsuwar shiga ofis, a karo na biyu ga shugaba Buhari da wasu gwamnoni, wasu kuwa karo na farko ne. Shin in an aza bisa faifai za a iya gane alkiblar inda gwamnati ta dosa a kwana 100 a ofis? Ga ra'ayin dan siyasa Abubakar Mu'azu Hassan.
Wani lokaci za a iya gane ba don komai, saboda wanda ya kawo su za su taya shi mulki, daga nan za ka iya gane ya dauko mutanen kirki ko bai dauko ba. Tunda dama in baka samu waziran kirki ba, to daga nan za ka samu matsala. Idan har mutum da aka zaɓi shi ko kuma wanda ya dawo karo na biyu kaga wanda ya dauko zai ba su mukami, to za ka iya cewa wannan juma'a mai kyau daga Laraba za a gane ta. So daga wanda ya kawo su ya nada su, ko kuma wanda yake so ya nada su, to an san mutanen kirki ne wanda za su taya shugaba ko gwamna ko shugaban karamar hukuma aiki nagartan mutane ne. Amma inda ka kawo mutanen banza shikenan za ta wannan ai gidan je ne kawai, za ka jikin mutane ya mutu. So ina kira ga shugabannin mu wanda ka kawo din, to ko da an kawo wanda dai gura gurbi ko sai dai ayi addu'a Allah ya sa a canza su, kuma ya zama tun shugabannin mu za su ringa jin koken jama'a da kuma abin da jama'a suke so, sun ce wani mutumin kirki ne. To a bincika, in bai da kirki a bincika, saboda su ne za su taimaka ma duka shugabannin nan da shawarwari da zartar da ayyukan da za a yi. A tsaron jama'a kar a ringa kunnen kashi kawai a ce a ba abin da suka yi talaka mai zai, ba wai talaka ba abin da zai ba. Allah da ya sa ya zabe ka, akwai haƙƙi a kanka, ka bi kadunsa, ka ji maganarsa. In ka tsira masa yanzu ka tuna ranar gobe kiyama za ka je kai bayani akan abin da suka gaya maka. So karka ce ka yi karfin talaka.
Wasu jihohi na da wurorin tara ayyuka da za su yi lissafin su a matsayin nasarorin kwana 100, ko da ayyukan ba su kai 100 ba. Ya danganta ga ko an ɗau layin cika alkawarin kamfen ko kuwa da sauran aiki. Mai sharhi kan lamuran siyasa Bashir Baba ya ƙara nanata cewa batun gajiya da tsohon shugaba Jonathan ne ya sanya nasarar shugaba Buhari na APC a 2015.
A lokacin da aka yi wancan zabi, Allah ya sani gwamnatin Jonathan ta kai mu kusan a ce ta kai mu kowa ko ina, musamman matsalar tsaro din nan shine da babban dalilin da yasa ƴan Najeriya suka taru suka fidda Jonathan suka kawo Buhari. Abin takeici kuma shine kusan kana iya kace dan abin cigaban da aka samu game da harkar tsaro din nan kalilan ne, har yanzu ana nan gidan jiya. Tabargaza da dukiyar al'umma ba fasawa akai ba. Yadda aka dinga tabargaza wancan karan, ana nan ana tafkawa yanzu. Inda ake zargin masu tabargaza a wancan karan, ana kai su ga hukumar nan ta EFCC misali da iri-irin su. Yanzu ma abin da ake yi kenan, amma har yanzu din a yau din ma akwai shafaffu da mai. Sai dai wallahi wal hamdu wayar aiki ba fara ba. In ka lura waɗanda ake tabawa yau ta bangaren rashawa da cin hanci kenan. A gwamnatin jiya su ne shafaffu da mai. Saboda haka waɗanda suke shafaffu da mai yau, da yardar Allah su ma gobe za a kai gare su.
Bashir Baba, in an duba koda a cikin ministocin nan akwai shafofu da mai da zamanin gwamnatin Jonathan Ai, kamar irin Gospel Akwabio din nan shine ma misali mafi ma inganci da za a faɗa. Ya samu ya shigo wannan gwamnatin yanzu minista ne.
To ai shi yasa nace da kai duk maganar yaki da rashawa din ma a gwamnatin Buhari kanta kamar tatsuniya ce, tatsuniyar mata giza da koki. Ka kawo misalin Akwabio, akwai dan siyasar da muka san cewa babban jami'i ne a gwamnatin Jonathan. EFCC din nan da Magu suka fito suka dinga gaya ma duniya cewa sun samu oda iri-iri daga kotuna iri daban-daban su karbe dokiyoyi da kaddarori iri-iri daga hannun wannan mutum. Amma EFCC da Magu suna ji suna gani wannan dan siyasa ya takarar gwamnatin jihar kuma ya ci zabi. Kuma Magu yana ji yana gani aka rantsar da wannan mutum a matsayin gwamna. Ba sai na kawo suna ba. Anan akwai ɗayan biyu, ko dai dama da EFCC da Magu shashi fada kawai suke gaya ma mutane da kuma kazafi da jaba'i suke ma ƴan adawa, wanda in haka ne ya zama wajibi Magu ya fito ya nemi afuwar irin waɗannan mutane saboda jaba'in da ya yi musu.
Bashir Baba, har yanzu ai ana daukar zaben wannan gwamnati kamar an sake zaben gwamnatin da ta dade tana gogormaya adawa, ko kuma yan adawa da suka dade suna yi ne suka samu nasara. Watakila har yanzu kamar PDP ba za a ce an kamo ta ba tunda ta yi mulki na tsawon shekaru 16 ne kafin a kawo karshen ta.
To ai ita ma wannan jam'iyyar baka ga karshen ta ba tukunna. Ya zuwa yanzu dai jam'iyyar APC a gwamnatin tarayya ta shafe shekaru 4 da ɗan ɗoriya, za ta ƙara shekara 4 nan gaba. Waye san yaushe ne ƴan Najeriya za su ji cewa sun gaji da ita kuma aka kawo wata jam'iyyar? Jam'iyyar PDP da aka kayar shekara 2015 kusan ka ce har yanzu su ne dumu-dumu a madafin iko a gurare daban-daban. Saman ce kawai aka canja maimakon Jonathan aka kawo Buhari da kuma waɗansu ƴan tsirarin mukamai, amma mafi yawancin mukamai ƴaƴan jam'iyyar PDP din ne, ko dai waɗanda dama an zo an same su kuma an bar su. Ai ka san ƴaƴan jam'iyyar APC sun dade suna ta kururuwa da shi shugaba Muhammadu Buhari, sun yi masa wahala. Waɗansu suna jam'iyyar PDP din suka batta suka tallafa mishi ya ci zabi. Yanzu kuma yana kan karagar mulki din, dama yayi wani furici tun rantsar da shi na farko da aka yi cewa shi na kowa ne kuma ba na kowa bane shi. To irin waɗannan maganganu dama in har ƴan Najeriya za su fahimta, wannan manuniya ce cewa jam'iyya din dai ba wani abu bane. Kamar yadda mai magana yakan ce mutane su ne kasuwa ba tare da rumfuna ba. Su jam'iyyun nan shigifu ne kawai ga ƴan siyasa waɗanda suke neman su takarar mukamai. In baka cire wannan babu wani abu da ya canza. Mukamai da yawa bila adadin ga gwamnan babban banki na ƙasa nan ba ƙaramin mukami bane. Buhari ya zo ya gaje shi a gwamnatin Jonathan kuma ya bar shi ya ci gaba da zama. Har ma aka sake sabunta masa wa'adi daga baya. To duk iri-iri waɗannan abubuwan ka kalle su ma Nasiru sai ka fahimci cewa ƴan siyasan nan ka gaida su kawai.
Za a ce wannan ne karo na farko da adawa ta taɓa lashe zaɓe ko amsar madafun iko a Najeriya. Kuma za a ce wannan ita ce mafi tsawon jamhuriya ta demokuraɗiyya a Najeriya tunda ta cika shekaru 20 cif ga ɓangaren masu fim na Kannywood. Da suka samu gayyata fadar shugaba Buhari gabani da bayan zaben da ya gabata sun buƙaci shaidar ribar demokuraɗiyya bisa ma'ana hannun da ya kyautar hure, ko ma dai yaya ya dawo da kamshi. Ibrahim Mandawari jigo ne na wannan jama'a.
Cin gajiya ka san kashi biyu ne. Akwai cin gajiya wanda zai zama an yi wa al'umma kasa aiki na ci gaba, to kai a matsayinka na ɗan ƙasa ka iya cewa ka ci gajiyarka. Amma a matsayin masana'anta shirya fina-finai ta Hausa wadda aka fi sani da sani, har yanzu dai ba a iya cewa ana zaman jiran tsammani. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata ce an kula da su ko an yi wa masana'antar, musamman lokacin da aka yi liyafa mun yi kiraye-kiraye kamar ni na yi jawabi na nemi abubuwa kusan guda biyar ko shida wanda muke ganin ya kamata su gina don masaiwa kani wuce kuma gaskiya har yanzu ba a yi ba.
Faɗa mana menene waɗannan abubuwa guda biyar da kuka so gwamnatin ta yi bayan kun mara mata baya a zaben da ya gabata?
Na karkasa abubuwan kashi uku, gaban mataimakin shugaban ƙasa, a gaban gwamnan jihar Kaduna, a gaban sakataren gwamnati da Mustapha Bose da sauran manyan jami'ai. Na ce na farko dai ƙaramin zango, muna buƙatar gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari da zai dinga ba da dama ga 'ya'yan wannan masana'anta suna tafiya sauran ƙasashen duniya wajen samun horo akan wannan sana'a ta shirya fim da kuma ziyarce-ziyarce kamar a Hollywood, sauran masana'antun shirya fina-finai na duniya wanda suka yi mana nisa. Na biyu, na buƙaci gwamnatin tarayya ta shigo da wasu daga cikin masu shirya fina-finai wajen gudanar da al'amuran suka shafi mu, ko da mai jawo shugaban ƙasar shawara kan abin da ya shafi indigenous film, wato fina-finai na gida. Ya kamata a ce an baiwa kan yi kuma da za a biya abokan zaman mu Nollywood da mu ma a ce an damu a riga ya zai kan abin da ya shafi shirin film da entertainment. Muna buƙatar makarantun horarwa a nan gida Najeriya, muna buƙatar sinimomi wanda za a yi a tsarin PPP, wato public private partnership, wanda gwamnati za ta shigo, ‘yan kasuwa za su shigo ko kamfanoni, ta yadda za a samar da manyan sinimomi da kasuwanni da sauransu. Na buƙaci gwamnatin tarayya a irin yankunan da ake samun mana da fili hedikwata a Abuja, inda zai zama na cewa muna gabatar da haka, kuma za mu sami cuɗanya da manyan kamfanoni da masu hannun jari na ƙasashen duniya a Abuja, ya da ce muna zaune a jihohin.
Kungiyoyin matasa, mata har ma da masu rayuwa da larura na ci gaba da bayyana muradin da suke so su cimma a bayan zaɓe. Shin za su cimma yanzu, za su cimma gobe ne, koko sun riga sun cimma ne? Ga tsakuri kan rahoton da za mu kawo muku makon gobe in Allah ya yarda da Ibrahim Abdulaziz ya turo mana kan masarautar Lunguda.
Yanzu haka dai ana cece kuce a ɗaya daga cikin manyan masarautun jihar Adamawa, wato masarautar Lunguda, game da kowa za a naɗa a matsayin sabon sarki, wato Kwande Nunguriya. Biyo bayan mutuwar sarki Kwande Nunguriya Dr. Alfred Kimde, mutane bakwai ne ma suka nuna sha'awarsu na neman kujerar, waɗanda suka hada da Isa Girma, sai kuma Puntige Wudini da Sallo Jibir Kana, kuma da Ajini Delo. Sauran masu neman kujeran sarkin su ne Musa Jibril Grima da Martin Kokuja da Kureye Edition. To sai dai kuma tuni wata sabuwa ta kunno, inda ko ake zargin lauje cikin nadi na ƙara adadin masu zaben sarki da kuma shigowar wata tsohuwar 'yar majalisar dokoki da ke dasa da gwamnan jihar cikin lamarin. To wai komai dattawan yankin ke faɗi kan wannan dambarwa?
Wannan kaɗan kenan masu sauraro, sai makon gobe in Allah ya yarda za mu kawo cikakken wannan rahoton. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni na sura da Mailika da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yayin da ko hukumomin kula da yanayi irin su NIMET ke ci gaba da gargaɗi game da irin ambaliyar da za a iya fuskanta, kawo yanzu duniya har an so musamman a san rayuka da kuma dukiya, musamman ma a wasu jihohin arewacin Najeriya.
Wannan ruwa ta yau ana ganin kina an zalla su da kadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan subhanallah, ko da ma cikin ruwa da ruwa shi ci ko ina,
wasu gidaje da wasu gadajen su in gode Allah ta tunda haka abun har an sa rayuka uku daga suka rasu.
Dan yanzu haka ga hina wasu sun taso daga kasuwa ba dama su je gidajen su, wasu sun taso a gwan yamma da wanda suka fito gonakin su ba dama su wuce. Gaskiya dan yanzu haka ruwan nan mutum yayi garaje dai za ta cinye.
Irin wannan ambaliyar kan mako haddasa sa rayuka da kuma dukiya, kamar yadda lamarin ya faru a jihohin Taraba, Adamawa, Gombe, Kaduna da kuma wasu jihohin Najeriya.
Sai dai mu ce alhamdulillah, saboda lamari ne daga Allah, amma gaskiya abin da ya taba mana aiki sosai-sosai. Sai dai fatan Ubangiji Allah, mu ce Allah tsayar da a tsayar haka nan. Kusa wannan ba karami samu a cikin masala ba. Yanzu haka nan zan je gida na ban san na rasa ya zan yi ma tukuna, ban san yanda iyali na suke ciki yanzu haka nan ba. Ni dai zan je gida dai, ban san abin da zai faru ba.
ruwan nan haka nan gabaki da ya lalata mana komai da komai, abinci ne da komai da kayayyaki mu gabaki da yanzu haka nan a jibge muke ciwo.
Ruwa mun dade a nan ba mu ga kamar sa ba, kuma muna neman taimako ga gwamnati ta madi shekara 15 da mun bindo ya duwa dan nuna to sai ya jinwo hanyoyi ya mammanna da namu. Da ya jinwo hanyoyi mammanna da namu sanadiyar wannan ya sa ruwan gaba ɗaya sai ya zo ya haɗu da na mayi ne da wannan wanda yake cikin zantiri da wanda yake cikin wauri jabbe, sai ya zo ya haɗu da nu angonmu, sai ya zo ya halaka mana dukiyoyinmu da sauran abubuwan da ya samu. Yanzu ajiye irin asara da ne tunda nake ma ni a rayuwata da yake nan ba wani abu nake ban taba asara irin wanda nake jiya ba.
To wai ko me ke sa lamarin ke ƙara munana a yanzu? Imam Abani Garki da ke zama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jin adama da Taraba yace a wasu lokutan ambaliya kan faru sakamakon sakacin jama'a.
An taba program din da muka yi Abuja wanda bayan na mai takuri da alƙalamanta da naisa, hukumar nema ta yi kira taro na masu ruwa da tsaki inda aka tattauna aka ga irin illolin da wannan hasashe zai haifarwa a bangarorin tattalin arziki da dama na ƙasar nan. Duk jihohi da suke ƙasar nan an gayyace su hukumar maganin agajin gaggawa ta ƙasa ta ɗauki ɗoyi ne su mun yi mishin tare da su, an gaya musu irin matakan da ya kamata a ɗauka. Wasu jihohi sun yi ƙoƙarin su domin suna ta ƙoƙarin faɗakarwa ta hanyar kafofin yaɗa labarai, ni da kaina na yi da dama suna ta ƙoƙarin faɗakar da mutane. Amma ala kullu halin mukan samu matsala ta mutane ba sa sauraro ko kuma ba sa amfani da irin wannan gargaɗi da ake faɗa. Za a gaya mutum ya tashi ya bar gurin da yake akwai barazana da ambaliyar ruwa, amma sai ga mutum ya yi kunnen ƙashi ya ki tashi ya bar wannan gurin. To ala kullu halin na samu dama na kan kira mutane su yi ƙoƙari in sun san suna zaune a gurin da yake akwai barazana ya kamata su bar wannan wurare. Muna faɗakarwa abu ya ce kwalbato shi a bar wuraren da ake ganin akwai barazanar samun ambaliyar ruwa. Wannan ambaliyar kamar yadda ka sani na sani kusan duk shekara akwai wuraren da duk shekara sai an samu ambaliyar ruwa, kuma sun sani mutanen nan ruwa zai musu ta'adi in ya janye sake koma zauna a wannan gurin. Saboda haka muna biyo mutane shawara a kiyaye domin irin asarar da ake yi ba a yi medeta a bar wannan gurin shi mafi ala. Wannan shine kiran da zan yi wa al'umma.
To kaman kawo yanzu duk da cewa da wa'innan ana samun matsalolin nan an samu kaman a bana a Adama da Taraba kamar al'umma nawa wannan abun ya shafa?
To lokacin da aka sami ambaliyar ruwa ta ga watan August mun yi kokarin mu tantance akwai akalla wajen mutum 7 da suka rasu, akwai kuma gidaje sama da 20 da suka lalace, akwai magidanta wajen kusan 100 da wani abu wanda suka samu matsala da wannan ambaliyar da ta shafa a nan jihar Adamawa a wannan gari na Yola North da Yola South. Mun tantance kuma yanzu haka magana da yake maka akwai ko jagoranci da aka tura gwamnatin tarayya za su zo su je su ga da idan su domin su san da gwamnati a san matakan da ya kamata a dauka.
Kaman rayuka ne kuma kuke da alƙaluma abun ya shafa?
Ashe mutum 7 ne lokacin da muka tantance wanda abun ya shafa.
Na Adamawa kenan.
Na Adamawa.
To kaman a Taraba kuma ba?
A Taraba mutum 3 ne muka samu labarin wanda suka rasa rayukansu.
Kaman a wannan jihohi biyu wani irin tanadi kuke kawo yanzu musamman dan tsugunar da su?
To ka san kaman yadda ko dushe nake faɗa mukan bar hukumomin jiha su ɗauki matakan da ya kamata domin a ka'ida in abu ya faru ya kamata hukumomi na ƙaramar hukuma da hukumomin jiha su fara ɗaukan matakai akan kansu in ya fi ƙarfinsu, sannan sai gwamnatin tarayya ta kawo musu doki. So mu mukan taimaka ne lokacin da abun ya fi ƙarfin jiha ko kuma suke buƙatar tallafinmu, za mu taimaka musu, mukan sanar mu kuma ba da tallafi daidai lokacin da ya kamata. Saboda haka muna baiwa jihohi shawara da su samar da wuraren da suke safer ground wanda ake kiran su safer grounds wanda mutane za su samu sauƙin samun wannan matsalar ta ambaliya. Kuma duk abin da jiha ta yi ina tabbatar maka da cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta kai musu ɗauki ta tallafa musu da irin ɗaukin da suka bi wannan mutanen da abin bai shafa.
Kaman zuwa yanzu za a iya cewa wanda abin shafa sun kai 10,000 ko ba su kai ba?
A ba su kai 10,000 ba.
Kamar su kai 10,000.
To kamar yadda na gaya maka tantancewar da muka yi yanzu ka san bayan mun yi wancan na farko akwai wata ambaliyar sake
sake,
saboda haka yanzu ba zan iya baka cikakken alƙalamin ba sai wannan tantancewar da za mu yi wanda yau ya kamata mu fara ta za mu sake shiga mu sake tantancewa domin mu sai mu yi review figures mu da muka bayar mu tabbatar da cewa ga irin abun da mutanen da abun da ya shafa.
A duk lokacin da aka samu ambaliya ko ruwa mai ƙarfi wasu al'umman aka maraba su da sauran jama'a.
Muna roƙon gwamnati ta yi mana kogin dole ta juya ruwan nan ta mai da shi shiga kogin cuci don Allah don annabi, kuma a raba mu da hanyar zontirin nan a bude masa hanyarsa shi ma ya biya yamma ya kudu ya haɗu da wancan ruwa wanda yake bin gadan mai rawani. In an yi mana haka aka datse wannan hanyoyi da yake zuwa mana daga zone 3 aka ji aka yi mana kogin dole wanda zai tafi to in Allah da zamu sauki
muna roƙon gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta taimaka mana domin a kawo mana agaji da za a ɗauki wannan matakin hanyar nan da wuri-wuri domin wannan hanya shi ne hanyar da ya haɗa zumuncin tsakanin har abin da ya fita har zuwa Borno duka ana iya bin har a shiga.
Yanzu za mu dora wa memba mu nauyi. Ya bizu ya yi fighting ya nemi mana alhaki musu taimaka mana a gera mana hanya na cikin gaggawa domin in ba a gera hanya na cikin gaggawa ba mu kan mun gama ba mana ba inda za mu je.
Anan a kan da gidaje guda kan ko ta wani fannin taimako kamar ko ta wani fannin rayi maka abin godiya ne.
Biye da jiyo shi da nema ake gargadin za a iya samun ambaliya a bana kuma wannan ko na zuwa ne yayin da a bangare guda hukumomin kasar Kamurkan sakowa daga madatsarwar Lardo da kuma shafe jihohin Najeriya to ko ne da matakai gwamnatocin jihohi suka dauka kan wannan batu. Mr. Solomon Kumanga da ke zama directing yar labaran gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane da marar da suka yi
ambaliya wanda ta shafi wasu yankuna na fadar jihar Adamawa an samu rayuka wajen guda bakwai suka salwanta a yadda muka samu rahoto da yadda jami'an gwamnati suka zagaye waɗannan yankuna da ambaliyar ta shafa. Shi mai girman gwamnatin jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya ba da umarni ya umarci wannan hukuma ta tallafi ta jiha da ta zaga ta nemi tallafi ta ba wa abubuwan mutanen da kuma gidaje da wannan ambaliyar ta shafa.
Ana samun wannan kusan kamar kuma ko kan ya shafa ne da mana Adama ta yi gaskiya da wannan abu zai sa a sarrafa.
Lailai magana tugunarwa ba a yi ba yanzu amma kuma an yi fadakarwa akan cewa ana sa ran cewa lailai za a yi ambaliya tunda an yi na farko ba za a kuma fidda zato cewa ko kuma fidda tsammani cewa wannan abin zai ci gaba ba. Mun yi fadakarwa kuma mun yi roƙo ga waɗanda suke zaune a yankunan da ambaliya ka shafa a kullo yomi da su dan matsa ko a nemi inda za a yi a samu mafaka kuma gwamnati na san cewa a ta riga ta umurci wannan hukuma kamar yadda na faɗa maka a samu mafaka na gaggawa inda mutanenmu waɗanda ambaliyar ke shafa suna iya su zo su zauna.
Haka ne.
A yanzu ba mu samu gargari ba amma tun da yake mun riga mun san cewa abu ne wanda yake faruwa kowane shekara an riga an fara ana shiri ana zaune cikin halin ko ta kwana shi yasa na san cewa gwamnati tana kan shiri a shirye kuma take in komai ya faru a nemi mafaka a sassaka mutanen da abin ya shafa.
Koma da menene dai fata ko shine Allah sa ki dauka mataki ba wai sai lamari ya baci ba. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Sashin Hausa na Muryar Amurka, Amina Buhari Aunace daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.